avoir un essor. Plus des musiques, surtout méga du ghetto. Des boosterés, dominés par le jacob. Ok, lorsque je m'en... Your money's on America.
Direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aishatu, gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugabannin duniya ne domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasar ba, inji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa John Bolton. Ministan kula da haɗin kan yankin Korea a kasar Korea ta Kudu yayi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin Korea.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a wannan shekarar. Kowane mataki gwamnati ke ɗauka?
Chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci.
Sannan za ku ji halin da ake ciki a jihar Lagos game da ci gaba da rufe wuraren ibada. Za kuma ku ji yadda jam'iyyar adawa a Najeriya ke nazarin al'amura a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. A cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai, yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani akan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO wanda Amurka ke son yi a bangaren fasaha. Manufa dai, a cewar jami'in, ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da ƙasar China yayin ɗaukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. Muna tattaunawa akan hanyoyin raba tsakanin ƙasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da ƙasar London kowace ƙasa, inji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin bada tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo, a cewar jami'in. A halin yanzu, hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga ƙasashe masu bata tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da buƙatun gaggawa. Shugaban Amurka Donald Trump da ya zargi hukumar kiwon lafiyar ta duniya da yin kusanci da kasar China, kana ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da Amurka ke bata. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da Xi Jinping na kasar China domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasa ba, inji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa John Bolton. A wata takardar da ya aike wa mujallar Wall Street Journal a ranar Laraba, Bolton ya rubuta cewa Trump ya buƙaci shi ya ƙara sayin kayan amfanin gona daga Amurka domin taimakawa shi Trump ɗin ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaɓen shugaban ƙasa a cikin watan Nuwamba, wanda shi kuma zai saka wa China da rangwamen haraji akan kayanta. Bolton ya ce a cikin wannan zama a ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2019 yayin taron kolin manyan kasashen duniya 20 a birnin Osaka na kasar Japan, shin ya faɗa wa Trump cewa alakar Amurka da China ita ce mafi muhimmanci a duniya. Bolton ya rubuta cewa nan da dan Trump ya bayyana tattaunawar akan zaben shugaban ƙasar Amurka mai zuwa, yana kira ga shi ya tabbatar da ya lashe zaben. Wannan labari akan tattaunawar Trump da shin yana kuma kunshi a cikin littafi mai shafi 592 da Bolton ya rubuta mai take a ɗakin da ya faru, a bayani daga fadar White House wanda tuni jaridun New York Times da Washington Post suka samu bugun littafin. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan kurar da Michael Park, sabon shugaban hukumar ayyukan yada labarai ta US Agency for Global Media, wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yada shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha.
Jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a cikin watannin Yuni da Juli da kuma Agustan wannan shekara. A cikin rahoton da cibiyar ke fitarwa a kowace shekara, ta gargaɗi hukumomi da gwamnatoci da su tabbatar sun ɗau ƙwararan matakai don tunkarar matsalar. Muhammad Abdul Wahab Gareka.
Rahoton na nuni da cewa daga cikin rukunan mutanen da za su fuskanci ƙarancin abinci ya haɗa hadda yara ƙanana, wanda za su fuskanci rashin samun abinci mai inganci da zai gina musu jiki. Matsalar tsaro a sassan Najeriya da gurɓatar muhalli da kuma bayyanar cutar corona na daga cikin dalilan da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za su janyo ƙarancin abinci. Masanin ayyukan gona, tsohon shugaban hukumar bunƙasa ayyukan gona wanda a yanzu shi ne mai ba da shawara wa gwamnan Bauchi a harkar noma, Dr. Ilyasu Aliyu Gitel, ya yi tsokaci kan wannan batu.
To gaskiya duk inda aka ce waɗannan abubuwa uku sun haɗu, dole a samu matsala. Maganan shi wannan coronavirus da maganan rashin tsaro da kuma maganan gurbatan muhalli. Wadda ya riga kunno kai dama gurbatan muhalli ne, za ka ga yawancin bangaren arewacin Najeriya inda da ake samun ruwa na wata 7 ko wata 6, ruwa ya dawo wata 4, mai yawa shine wata 5 yawancin bangaren arewacin Najeriya. To gaskiya sun hadu zai haifar da yunwa matuka.
To ganin cewar manoma cikinsu ya ɗura ruwa sabili da hannun zirga-zirga daga wannan wuri zuwa wancan, za su fuskanci matsalar kayan noma. Ga abin da Alhaji Ibrahim Das, wani manomi, ke cewa.
Wato bisa wannan abin da muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya, dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana. Dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawuwa ke da kasashen waje, kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa. To kaga irin waɗannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona. Sai ko kira da zan yi wa su gwamnati, ya kamata duk abin da za a yi tunda wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu, daga kan taki zuwa kan shi magungunan feshi na ciyawa da na iri, duk gaba daya ya kawo, saboda transportation din ya zama wani iri. Talaka ta ba zai iya affording yayi yadda da ya saba ba, saboda haka ta ga ta inda za ta shigo ta tallafawa manoma.
Shin kowane tanadi ne gwamnati ta yi domin takarar wannan matsalar? Suma gwamnatoci a nasu bangaren sun dukufa wajen lalubo mafita wa jihohinsu. Dr. Sama'ila Adamu Burga shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi.
Al'amarin noma bana, to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo ɗauki wa jihar Bauchi.
Kamar ta wani bangare?
Bangaren tractoci, bangaren taki da kuma chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci, har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na ɓaci.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Muhammad Abdulwahab da wannan rahoto, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a, yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan, kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaba Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Kim Yong-chol ya yi, a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. tun cikin watan Afrilun bare ne Kim wanda shine babban jami'in kula da alakar kasar sa da Koriya ta Arewa yake niyyar aje aiki inda ya dauki alhakin tabarbarewar alaka tsakanin kasashen Koriyan da ke kara muni. A ranar Talata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwa tsaginin haɗin kan na ɓangaren ta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na Koriya ta Kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin Koriya ta Arewa. Tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya cik watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma Donald Trump na Amurka a birnin Hanoi a ƙasar Vietnam. Da ƙarshe, mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a Afirka ta Kudu na VBS sun kiyarda da aikata laifi akan tuhumar damfara da nasata da ake musu. A jiya Alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikin su ya biya belin dala 5,733. Mutane da ake tuhumar su sun hada ne da tsohon shugaban bankin VBS din wanda aka kama a ranar Laraba a cikin wani samami a larujin Nangontin da Limpopo. Mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon COVID-19. Ana zargin mutanen ne da laifin satar kuɗaɗe mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muku rahotonmu na gaba inda za mu leƙa jihar Lagos. Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta ba da sanarwar ci gaba da rufe guraren ibada na masallatai da coci-coci duk dai a ƙoƙarin rigakafin kamuwa da cutar coronavirus. Matakin gwamnatin bai yi wa mabiya addinan daɗi ba kamar yadda waɗansu suka shaidawa wakilinmu Babangida Jibrin.
To sai kuma tuni shugabannin addini a jihar Lagos suka fara mai da martani game da matakin na jihar Lagos na kin bude guraren ibada.
Ni ne suna Pastor Jonah Philip McCain daga Ecclesia ta Lutheran Church of Christ in Nigeria, LCCN Ikeja Highway Patrol Barak. Wannan na rufe mataki na rufe wurin sujada da gwamnati ta doka akan cewa a rufe wuraren sujada domin a hana wannan yaduwar wannan ciwo. Eh, gwamnati ta yi kokare da duka kikiro hanyoyin da ta yi, amma inda naga an gaza shine rufe wurin sujada. Anan an gaza kuma mu gaya wa juna gaskiya, idan yau ka rufe mini coci akan cewa zai zama ta dalilin bude coci zan yada cutan wannan ta coronavirus. Su wane ne suke zuwa coci? Mutane ne waɗanda suna zuwa kasuwa, mutane waɗanda suna zuwa wurin aiki, mutane waɗanda suna cuɗanye da mutane daban-daban, ana hulɗa da mutane. Ai, da san waɗannan mutanen da gwamnati ta an bari in ji an ci kasuwa, da san mutane ne suke zuwa coci, da san mutane ne suke waɗansu ayyuka daban. Da coci tana kawo kuɗi ma gwamnati kam da za a rufe ne, ko da gwamnati ko da masallaci tana biya ma gwamnati da za a rufe ne, na ba da gaskiya zan ce maka gwamnati ba za ta rufe ba. Idan gwamnati ba ta shirya dama bude ba, me yasa tace me yasa ta yi anazin budewa? Amma ni naga cikas nata domin kila ma ka ce ba ta san abin da take yi ba.
Su ma dai a bangaren su al'umma musulmai sun bayyana rashin jin daɗin su da dokoki masu tsauri da suka ce gwamnatin jihar ta Lagos ta kakaba kafin a bude masallatai da kuma sauran guraren ibada, kamar da Sheikh Suleiman Ibrahim da ke zama babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen 1000 Amfo da ke Victoria Island ya bayyana.
Limamai a jihar Lagos gaba daya sun yi mitin waɗanda suka halarta cewa ba za mu yarda a bude masallatai ba bisa ga wannan dokoki da gwamnati ta sa. Dokoki ne waɗanda sun saba ma ka'ida na masallatai cewa yara ba za su je masallaci ba suna kasa da shekara 15, da tawa ba za su je ba sun wuce shekara 60, sannan kuma kowane masallaci sai ya samu rijistar masu zuwarsa, sannan kowane bayan sallah sai an yi feshi a masallaci, da wasu dokoki masu tsanani waɗanda masallatai ba mu yarda da wannan ba. Saboda rashin yarda da wannan, mun yi ittifaki cewa ba za a bude masallaci ba har sai gwamnati ya janye wannan doka. Domin idan muka yarda muka bude masallatai mu wannan doka suna nan, to lalle ne idan muka saba za a ce mun saba ma gwamnati.
Yanzu haka dai yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ta haura 18,400, a yanda 475 kuma suka rasa rayukansu. Jihar Lagos dai ita ce jihar da ta fi kowace jiha a Najeriya yau masu dauke da wannan cuta. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin. A Najeriya dai hankulan 'yan siyasa da ke jam'iyyar gwamnati ta APC da kuma mai hamayya a kasar wato jam'iyyar PDP ya karkata ne zuwa zantuka da suka shafi zabukan shekara ta 2023. Al'amarin da wasu masu kula da lamuran demokradiya ke cewa kamata yayi a ce 'yan siyasar musamman na jam'iyya mai mulki su maida hankali wajen cika alƙawuran da suka dauka wa 'yan ƙasa. To amma a hirarsu da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP yana cewa
me laifin mutane dan sutanin siyasa wanda yake alƙawarin shi na gwamnati shi ke aiki. Watakila masu cewa zabe 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 yana suna karanta abin da ake a yanzu ne ko sun gamsu ko ba su gamsu ba. In sun gamsu na Allah lokaci zo su kara biya da su. Musu gamsu ba suna Allah lokaci zo sake su. So wannan ai yana cikin sifofin ainihin duka cewa ana aikin kana gani sannan kana aunawa gamsuwa ko rashin gamsuwa ka aka maganin zabe. So da haka wannan yanayi wanda yake ana ganin mulki yake idan ana da dai soce Allah Allah nan shi kafin fara siyasa domin nan gaba mai mazaba zan sake da mulki wasu ga yanzu kamsu ba suna Allah cewa nan gaba a sake. So wannan yana cikin sifir sifir yanci ta mutane
ya zama kamar wasu shi yana da cikin shi ginshikan demokradiyyar kenan
dama ai shi ne dan adam ya tunani akan hankalinsa akan kansa shine yancin sa.
Amma wasu suna ganin kamata yi a ce an fi mai da hankali akan mai gwamnati ke yi ko yake amfanar mutane ko aka sun haka kafin a kai ga zancen zaɓe.
Sun gaya musu ƙungiyarwa ko gaya musu domin aiki da shi ne ba jama'a ilimi akan yadda uba suke. Kuce kai in Najeriya mu in jirga ne kuma da wani hakkin ga cewa a yanzu wani maganar siyasa abu da kuma za a fara aiki an gama aiki ko gaya musu. Kone shi kai na biyar ko shi na hudu ko wajen mai faɗakarwa wayar da hankalin mutane ga yawan su gaskiya faɗa musu abin da ke a mulki don su gane ko su kasa ganewa ga yawan su 'yancin su.
Amma zami ne tare da haɗin gwiwa da shugabannin siyasa irin ku.
To ku shirya semina ko wani abin da ke wato town hall meeting sai ku kawo a zo a yi wannan maganar ku shirya.
Kai maganar jami'ar PDP wai wani hali take ciki ne yanzu.
Lafiya ta kalla wallahi.
Saboda abin da ya sa mutane da yawa suna ta cewa an ji ta yi lifta yi shiru akwai masu zargin ta ma da cewa ba mata ba yin hamayyar da ta dace tunda ita yanzu jami'a ce ta hamayya don a daidaita al'amura.
Shi magana shi ne wanda yake kan mulki ka ce bai iya ba kai hamayya ka kawo da shi yana gefe da zai ce maka na iya muna da gogonmu an zage mu an ci mana mutunci. An shiga haddin ainihin insaniyar mu a matsayin mutunci an shiga shi an yayyaga shi an wulakanta shi. Ai ka san akwai abin da za a yi maka wanda yake na siyasa wanda yake akwai da'ar tarbiyyar siyasa da da'ar ta wajen yanci da kuma ainihin wato hamayya.
Rakar ne kenan yanzu kun yi shiru kenan ba za ku yi hamayya ba.
Ko shine ai ayin mu sai mai ina jin musu yamu mu ai siyasa jayi so ina su hamayya. Wanda ke dan sun suke hamayya yanzu ai mana gana ana hayana ko ina ba yanzu ai ana mura'i mu ai yanzu shine su su dai kan aka su ce wayyo Allah su gaji su aji dan kansu ba za mu ce kala ba
su aji a ina
ainihin su dauko
a gidan PDP tun da zancen mulki
sai su aji mu dai kanmu.
To Alhaji Sule Lamido kenan tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke wanda ya watsi da yunkurin da gwamnatin kasar ke yi da dakatar da ba da kariya ga wasu dubban 'yanci rani da ke zaune a nan Amurka waɗanda aka shigo da su ƙasar nan tun suna yara. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. sunana Mahmud Lalo. Ana ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a jiya Alhamis na haramtawa gwamnatin shugaba Donald Trump yin watsi da shirin nan da ake kira DACA, wanda ya baiwa wasu yanci rani 650 mafaka wanda suka shigo kasar nan tun suna yara. Hukuncin ya kuma haramtawa gwamnatin ta Trump mayar da yanci ranin zuwa kasashensu na asali. To sai dai shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter, inda ya nuna rashin jin dadinsa da hukuncin kotun kolin, inda ya ce matsayin da kotun ta dauka na tattare da alamu na siyasa. To dangane da haka, na tuntubi Hassan Jibiya, dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka, wanda ke shari kan al'amuran da suka shafi kasar nan, na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan hukunci.
To ajiwa mu ga wannan hukunci ya nuna cewa shugaban kasa wato ba shi da hurumin kuma ba shi ke yin doka ba a kasar Amurka. Idan doka ta je a gaban kotu, wato kotu za ta duba abinda ainihin kundin tsarin mulki ya ce, kuma su yanke hukunci ba tare da ainihin tunanin waye naɗa su ba ko waye kawo su a kotun. Saboda ai ka ga wannan wato hukunci ne wanda ya zama aka yi shi 5-4, wato masu rinjaye alkalai su 5 tare da ainihin Chief Justice Roberts suka yi siding da ɗan wanda ake ce ma liberal abin nan
masu sautin ra'ayi,
masu dan sautin ra'ayi ko kuma so kaga abin da yake nufi cewa shugaban kasa ba shi da dama ya hana wannan tsaiko da aka sa masu wa'annan yara. Kasan an kawo su dai Amurka wato suna yara, ba nan aka haife su ba, amma suna yara ne aka kawo su. To shine lokacin Obama 2012, Obama ya yi wannan doka ta DACA, wadda Georgia ake cewa Deferred Action for Childhood Arrivals. Wato duk wanda aka zo da shi yana dan yaro a nan kasar, duk da cewa ba dan kasa bane kuma ba an shigo da shi ta hanyar da bata kamata ba, ta hanyar haure, wato to a bar shi damar yayi aiki, ya yi karatu, ya tsaya kuma cikin ƙasar Amurka kuma ya biya haraji. To sai shugaba Trump ya zo ya nemi dakata wannan dokar, wanda da ainihin yau da ce ita wannan kotun koli ta ce shugaban ƙasa kana da damar ka dakule wannan dokan. To da sun shiga buya ko sun shiga wannan halin haula'i.
To kamar ka yi mamaki lura da cewa na ji kaɗan ambata a baya, wannan kotu ta koli akwai zaɓin ko kuma naɗin shi kanshi shugaban Amurkan, ka yi mamakin ganin hakan?
Wato da mamaki, yanzu kwanan na kinyan wato kaga shi shugaba Trump yana da alkalai kamar guda 2 da ya naɗa tun da ya hau wannan kotu, kuma ka san wannan alkalan ma dukkan duka guda 9 ne. Ba samu shugaban kasan da har ya iya naɗa alkalai guda 2 a ciki. To ana tunanin cewa lalle idan hukunci ya zo kan abin da ya shafi abin da ra'ayin shi wannan shugaban kasa, ana tunanin da kamar kotun ai shi kenan ita wannan kotu za ta dinga goya masa baya, saboda ko banzaje suke da rinjaye. To sai ga shi abin ya zo da mamaki, duk da Daniel Gorsuch wato da Brett Kavanaugh da kuma irin drama da aka yi da Brett Kavanaugh, yadda shugaban kasa ya tsaya masa aka rantsar da shi, aka shigar da shi a wannan kotun. To gashi dai wannan naɗe-naɗe guda 2 da ya yi ba su yi tasiri ba a wannan dokar.
To kamar me za a ce makomar waɗannan su ƴanci rani na sarsun daga sun girma yanzu sun zama sun mallaki hankalin kansu, kamar ya makomarsu za ta kasance a nan zaman sa Amurka?
Su wa'annan wa'anda ba su da takardun su wani don dubu sama da dubu wanda suke nan kasai, wasunsu kuma yawancinsu kasan suna cikin aikin soja ne, suna aikin likitanci, suna aikin nurse ne, suna dai aika daban-daban, suna taimaka ma kasar Amurka baki daya. To abinda wannan yake nufi, in ba majalisa ta zauna ta yi wata doka ba wanda majalisar wakilai da dattawa za su amince da ita, kuma har a mika wannan dokar a fara shugaban kasa ya rafta wa hannu, to abin da yake nufi kawai an dan samu tsaiko ne, wannan dan dakaci ne kawai. Dan idan gobe su shugaban kasa ko gwamnatin shugaba Trump suka ga dama, za su iya sake gabatar da wannan doka da suke son a hana wannan dokar ta hanyar shiddin waɗannan fidda waɗannan mutanen wanda suka shigo suna yaran nan ɗan daka din nan.
Wato duk da wannan matsaya da ita kotun kolin ta ɗauka kenan?
Duk da wannan matsaya da wannan kotun ta ɗauka za a iya sake gabatar da ita wannan dokar, kuma idan dai har suka gabatar da ita yanda ya kamata to kotun tana iya amincewa da dokar.
To a jasar a dunkule abubuwa da ma sun faru, an samu matsalar coronavirus, an samu matsalar kashe baƙar fata da ake zargin 'yan sanda fararen fata na yi, aka zo aka yi ta zanga-zanga, ga wannan abu na wannan 'yan cira ne na daka, kamar duk waɗannan abubuwa za su iya tasiri a zaben da aka tunkara na watan Nuwamba nan da ke tafe?
Ai ba ƙaramin tasiri ba ko Haji Mahmud, ka san duk-duk ba su wuce 'yan watanni ba, uku zuwa huɗu suka rage wato a yi zaben shugaban ƙasa, bai fi wata biyar ba, za a ce kotun da Nuwamba ne, bai fi wata biyar ya rage ba a yi zaben shugaban ƙasa. Babu wani shugaban ƙasa da yake son a ce sauran 'yan watanni a yi zaben shugaban ƙasa duk ya iya fuskantar irin waɗannan matsalolin.
Hassan Jibiya kenan da ke zaune a nan Amurka. Kuma sun ruda aka nemi kawo ƙarshen shirin duniya Amurka na wannan mako, sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, ya ce rashin yin hukunci ne tsanani ga masu yin fyaɗe ne ke kawo yawaitar masu aikata laifin. Da fatan za a riƙa yi masu kyakkyawan hukunci yadda zai zama izina ga masu aikata laifin. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga Dauda Garba bin Affan, ya ce masu iya magana daina cewa shi mai kai dogajiya na gudun maɗa ne. A don haka nake kira ga mahukunta da ƙungiyar gamayyar 'yan kasuwarmu na birnin Port Harcourt da su saka takunkumi ga masu tallan magungunan gargajiya wanda suke amfani da last speaker, wasu kalaman ma da suke amfani da shi wajen tallan a gaskiya abin kunya ne matuƙa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Mubarak Aliyu Banga, Haruna Loki Baraduwa da Abubakar Lawwali Usha Banga, gaba ɗaya suka ce assalam sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan an wuni lafiya. A yau muna so ku ba mu dama domin miƙa kokon baranmu ga gwamnatin jihar Zamfara akan ta dubi girman Allah ta gaggauta cika mana alƙawarin da gwamnatocin baya suka ɗaukar mana akan gina musu hanya daga garin ƙauren zuwa kogi zuwa Banga. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Abdulrahman Aliyu Barkore jihar Sokoto, ya ce a madadin al'ummar garin Tungar Bahago da ke ƙaramar hukumar mulkin Kwari, nake miƙa kokon barana ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya taimaka ya sanya mana wutan lantarki a garin, duba ga alƙawuran da ya ɗauka mana lokacin neman zaɓensa. Da fatan ya ji wannan kira namu kuma zai wani abu a kai. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku a adireshinmu na email hausa-service@voanews.com.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. A cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai, yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani a kan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa a kan gyare-gyare a hukumar WHO. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da Xi Jinping na kasar China domin biyan bukatun kansa a siyasance, amma ba ci gaban kasa ba, in ji tsohon mai bashi shawara a kan tsaron kasa John Bolton. A wata takardar da ya aike wa mujallar Wall Street Journal a ranar Laraba, Bolton ya rubuta cewa Trump ya buƙaci shi ya ƙara sayin kayan amfanin gona daga Amurka domin taimakawa shi Trump ɗin ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaben shugaban ƙasa a cikin watan Nuwamba, wanda shi kuma zai saka wa China da rangwamen haraji akan kayanta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi da yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Aisha Tusule ce ke cewa a huta lafiya.